daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu Ghana za su isa mu tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodi shi a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa
amma yaushe za a gina gida da kai kace zaka kujabi ai na da ina fidin mai na batta kuma wanda dole sa na batta nayi mamakin wannan ban san da wanga ba tuto ba domin ba ma wanda ya taba kira na mitin na bari
gwamnatin jihar Niger kenan Abubakar Sani Bello yake tsokaci kan rawatanin da ke cewa zai fice daga jami'ar APC muna dauke da karin bayani sannan kuma Baba Yakubu Makeri zai gabatar da shirin sana'a dawo lafiya baya ga haka muna dauke da sharhin jaridin jamhuriyar Niger da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin ina kuma tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Nasare assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sawa kasar Iran takunkumi daga daren jiya Litini. Shugaban ya bayyana Tehran a matsayin kasa mai kisa da mulkin kama karya wadda take ci gaba da haddasa zubar da jini da tashin hankula. Trump wanda ya dauki wannan matakin watanni uku bayan ya janye Amurka daga yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 da Iran akan batun makaminta na nuclear yace wannan sabon takunkumi ya shafi fannin kasuwancin ta ne musamman kasuwancin zinari da kudin kasar riyal da dai duk wani ko wasu harkokin kudi sai dai a jawabin sa da yawa yan kasar ta gidan talabijin a kasar shugaba Hassan Rouhani ya ce ba za a yarda da Amurka ba domin ko ta janye daga yarjejeniyar da aka kula da ita da sauran manyan kasashen duniya wanda har yanzu suna goyon bayan wannan tsarin ya ce Tehran hakullin ta amince ta shawo kan matsala ne ta hanyar diplomasiya ya ce Trump yana kiran kasar Iran kai tsaye domin tattaunawa da ita wannan ya takaita ne ga abin da ya shafi Amurka kurum wanda kuma hakan zai iya kawo tashin hankali ga kasar ta Iran shi ko prime minister Israila Benjamin Netanyahu wanda yake da ra'ayi daya da Trump game da yarjejeniyar da aka kula da kasar ta Iran yayi wa Trump barka ne da wannan sabon takunkumin da ya sawa Iran din Netanyahu yace wannan wani lokaci ne mai dimbin muhimmanci ga Israila da Amurka kai da ma duniya baki daya munin da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar jiya Litini game da takunkumin da ya sawa kasar Iran din zai kawo Amurka da kasar Turkiya rashin jituwa domin ko kasar ta Turkiya ta dage akan cewa matakin da Trump ya dauka game da Iran ba tilas ne ta bi shi ba tace wannan rashin jituwan da yake barazana ga zaman daddadin da ake tsakanin kasashen biyu na kungiyar kawancen NATO ba abin da zai haifar sai mai karuru ta wutar rikicin da ke nan yanzu haka shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya fidda zaton cewa ba zai kafa gwamnatin hadin kan kasa ba duk ko da nasarar da ya samu a zaben da ya kawo shi kan karagan mulkin da yayi nasara ba da wata tazara mai yawa ba sai dai kuma bangaren masu adawa suna haramun kalubalantar sakamakon zabe a kotu kamar yadda wakilin wannan gidan rediyon wato na muryar Amurka Columbus Magahamba ya aika da rahoto daga birnin Harare sai da gidan talabijin na Sky ya tambaye shi ko zai kafa gwamnatin hadin kan kasa ganin ba da wata rata sosai nasara ba sai Emmerson ya ce ai jami'ar sa ta zanu PF ke da rinjaye a majalisar dokoki kuma ya ci gaba da cewa ai a shekarar 1964 Harold Wilson na kasar Britania yana da kujera ɗaya ne tak a majalisa kuma da kujera ɗaya ne yayi galaba akan yan jami'a masu ra'ayin ma'an mazanjiya wanda ya kafa gwamnatin sa kuma ya mulki kasar ta Britania to balle ni dake da kashi biyu cikin uku na masu rinjaye kuma da wannan ne kuke cewa in samu da gwamnatin hadin kan kasa duk da yake wannan ba wai hakan baya da kyau bane amma ba wa bukatar hakan wanda ba su jefa kuri'a ba da wadanda ma suka jefa duk Zimbabwean ta mu ce kuma tare za mu ce da ita gaba ya ci gaba da cewa za mu samar da muhawara mai ma'ana da hangen nesa da dabaru wadanda su ne ginshikin tafiyar mu sai dai shugaban yan adawa Chamisa ya ki amince da sakamakon zaben da hukumar zaben kasar ta bayar ta yadda yin zargin hukumar ta yi magudi a madadin jami'ar Zanu PF a satin da ta gabata yan adawa sun gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Harare inda 'yan sanda suka yi amfani da hayakin nan mai sa kwalla da watsa tafasasshen ruwan zafi domin tarotsuma zanga-zangan. Sai dai duk da haka mutane an kashe mutane 6. Daya daga cikin manya-manyan ma'aikatan nan da ke na ƙasar Kamaru, wadda ake kira Cameroon Development Corporation, da take ita ce na biyu wajen samar da aikin yi mafi yawa a ƙasar, ta ce kila a tilasta mata rage yawan ma'aikata domin ko da yawansu sun tsere wa faɗa tsakanin jami'an tsaro da 'yan aware da ke ƙoƙarin ganin an samar da gwamnatin 'yan ɓangaren da ke amfani da harshen Turanci. Kamar yadda wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kindizeka ya aiko daga birnin Bouake da ke kudu maso yammacin Kamaru, ma'aikatan kamfanin CDC da yawa sun gudu. 'Yan awarin da ke neman 'yancin kai masu magana da Turanci sun kashe wani sojan Kamaru a cikin watan Afrilun ta gabata a yankin. Wannan harin ya yi dalilin yin arangama jefi-jefi wanda ya yi musababin tserewar dubban mutane daga ƙauyen da ke yankin, ciki ko hadda sama da mutane 2,000 daga cikin 20,000 na ma'aikatan na CDC. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gobara daban-daban na ci gaba da jefa a jihar California ta ƙasar Amurka cikin halin wayo na Allah, domin ko gobaran tana ci gaba da yaduwa kusan ta zama mafi yawa da muni a tarihin jihar. Hukumar kashe gobara ta jihar ta faɗa a jiya Litinin cewa wutan na Mendocino a jihar da ke arewa maso yamma ta ƙone sama da eka 273,000, wanda ke ƙasa da 8,000 na watan Disamban shekarar 2017. Dorin Gatewood, wanda shine jami'in yaɗa labarai na hukumar kashe gobara da ke aiki a harabar ta Mendocino, ya faɗa wa muryar Amurka cewa ba mutum ɗaya da ya mutu sakamakon wannan gobarar. Sai dai mujallar Los Angeles Times ta rubuta labarin cewa daga jiya Litinin wuta ta ƙone gidaje 68. A ranar Lahadin ta gabata, shugaba Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓaci a wannan yankin, wanda wannan ya ba damar ƙara kai taimakon gwamnatin tarayya domin kawo ƙarshen wannan gobarar. Kafar yaɗa labarai na ƙasar China ya mayar da martani akan matakin harkokin kasuwanci da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka game da China ta wasu hanyoyi daban-daban. Sa'in da ƙasar China ke tur da matakin da shugaban na Amurka ya ɗauka, Beijing ta yi amfani da kafar yaɗa labaranta domin kwantar da hankulan 'yan kasuwanta, kana ta bayyana damuwanta akan irin yadda hakan zai yi tasiri ga tattalin arzikinta. A shafin bayyana ra'ayi na jaridar nan da ake kira People's Daily ta bayyana cewa ƙara kuɗin fito da hannu guda kuma a ɓangare guda gwamnatin na Trump tana buƙatar a sasanta, wannan tamkar bayarwa da hannun dama ne kuma a karɓe da hannun hagu. Jaridar ta ci gaba da cewa sai dai duk a ƙare ta, ƙasar ta China za ta yi galaba kan wannan tsarin na munafunci da Amurka take tsarawa, haka kuma China ba za ta miƙa wuya ga wannan barazanar ba. Yanzu haka dai kwanan ne Beijing ta ƙara labta wani ƙarin haraji da ya kai kashi 25 akan kayayyakin kuɗin da suka kai har dala biliyan 60 na kayayyakin Amurka. Wannan mayar da martani ne ga shirin da gwamnatin shugaba Trump ta shirya na ƙarin kashi 25 akan kayayyakin kasuwanci na dala biliyan 200 na ƙasar China da ake shigowa da suna Amurka.
Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, yayin da ake ta cece kuce kan guguwar sauya sheka tsakanin 'yan siyasan ƙasar, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya musanta rahotannin da ke cewa shi ma yana shirin ficewa daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa babbar jam'iyyar adawa ta PDP, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Mustapha Nasiru Batsari.
A wata hira da muryar Amurka jim kaɗan bayan da wasu ɗaruruwan magoya bayansa suka yi masa wata gagarumar tarba a lokacin da yake dawowa daga wata tafiya a birnin Mina, ya ce ya yi matuƙar mamakin yadda aka yaɗa wannan labarin.
Ni ma ko da yake maganar ma ana ta yaɗa magana ni mamaji ba sai daga baya wani ya faɗa mini, amma yaushe za a gina gida da kai ka ce za ka kujabi? Ai, da ina PDP na batta kuma wani dalilisa na batta. Na yi mamakin wannan, ban san inda wanga ba tuhito ba, domin ba ma wanda ya taba kira na meeting na bari babu wanda taba gayyata ni ban tawani akwai wanda ma zai kalli ido na ya ce min yanzu in abun nan ba sai dan kallin mutum in dariya mu da mu ne muke zuwa ma mu mai magana da su ai ummu su tsaya duk da cewa wasu sun riga sun yanke shawaran za su tafi amma ai ina cikin gwamnatin da suka je suka samu su daga cikin mu suka yi musu nasiha suka ba su shawarar su tsaya wannan magana wai zan bar APC wallahi mun san ta hito ba ai ni ina cikin APC gushin yawa nan kaga APC ne ko majina na piyasa APC kaga fito
to ko akwai yiwuwar sasantawa da waɗanda suka riga suka fice daga cikin jam'iyyar APC musamman gwamnoni ƴan uwansa ga abinda gwamnati Abubakar Sani Bello ke cewa akan wannan al'amari
ka duba ka gani ba ma sai na kimacuna ba ka duba ga mutanen da suka fita na farko fitan da suka yi ba fita aqida bane kowannan sun kada gashi yana dalilin da sai fita ko wani abin mai gidan shi ko wani yana son mulki ko wani yana gudun wani bincike ko wani abu gaskiyar magana kenan to kuma a demokradiya mutuna da yancin tunda ba addini bane kana da yancin ka fita iyaka mu sai mun bada shawara amma wannan suka fita ai wallahi ni ko ta domin na tsaya na duba na ga kowa na dalilin shi amma yanzu aka fara siyasa ku bari mu ga me zai faru mako mu zuwa da na sama mu gani a je zuwa ku bari mu gani
daga bisani dai gwamnati Abubakar Sani Bello ya ce gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi bajinta sosai wajen samar da ababen ci gaban ƙasa ta fannoni daban-daban a ciki har da kammala aikin babbar tashar jiragen ruwa a garin Baro dake cikin jihar Niger
aikin Baro kusan ma an ce an gama muna sa ran wata mai zuwa shugaban ƙasa zai zo ya bude Baro haka dai suka faɗi an kawo mai injina dukan aiki an riga an kawo kusan ma an ce cikin kashi 100 abin da rage ba zai fi kashi 5 ba ko 10
to ya san ku da matsalar rashin hanya ba hanyar da za a je
an ba da kwangilan hanyar wajen ana yi iyaka yanzu zamu kuri mu dan gyara haka dan saboda kai kayan aiki da yake
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to a gaida Mustafa a Najeriya har ila yau shugabannin al'umma na ci gaba da kira ga gwamnatin tarayya da ta tashi haikan wajen magance matsalolin tsaro da ke addabar kasar musamman ma kan rikicin makiyaya da manoma da kuma masu garkuwa da mutane a wasu sassan kasar Galadima Akinyele Chief Usaini Abubakar ne ya wannan kira ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a wata hira da muryar Amurka inda wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya fara da wannan tambaya
Me zaka ce a game da rikicin makiyaya da manoma
a matsayin sa na tsohon janar wanda kuma wayannan wurare da ake rigirgimin nan ya san su ina kira gare shi ya dauki mataki na tsantsawa akai jami'an tsaro yazo hanyar Kaduna zuwa Abuja na so ga garabi idan ya kai ga a canje wayannan shugabannin sojoji da sauransu ne ko da sun gaji ne a canja su mana babban abin da zan ce a maganar rikicin makiyaya kamata a nemi zama da su kungiyoyin filanin nan da su mutanen da suke da noma da shugabannin inda ake rigiman nan a san me ne ma dalilin nan rigirgimin nan ne
amma wasu na ganin cewa rigirgimin nan yawancin suna tashi ne saboda matasa ba su da aiki a Najeriya
eh to da wannan domin idan aka samu aikin yi wani ba za a iya jashi ya je ya ja rigima ba to sanan ma ina kira ga shugaban kasa ya kamata ya duba yawancin masana'antun mu ana ta rufewa maganan wannan wutar lantarkin nan idan lokacin renewal na kamfanonin nan kar ya yadda ya sa hannu
Galadiman Akinyele kenan Chief Usaini Abubakar ahira su da Hassan Umar Tambuwal. Yanzu agogo nan na cewa karfe 3:00 ne da minti 13 mu shakata da wannan waka.
Kinyara annanana haba yara manyan gobe yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe aba yara mayan gobe aba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta en yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so en yara mayan gobe aba yara Allah nana en yara mayan gobe en yara yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kai shiga mai amfani kai shiga mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda ɗan yara manyan gobe haba yara Allah nana ɗan yara Allah nana haba yara manyan gobe kai yara ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ga yara haba yara ga yara manyan gobe ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai in yara manyan gobe haba yara Allah nana ga yara manyan gobe haba yara Allah nana
to maragayi dan marayi jos kenan yanzu ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na adawo lafiya baba yaku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin bayan shirin adawo lafiya ya tattauna da mahukunta da masana masu fashin baki da masu ruwa da tsaki a harkan sufuri da hanyoyi a Najeriya da Jamhuriyar Niger da Ghana da ma Kamaru a yau shirin namu ya yi tattaki ne zuwa tashar mota domin jin tabakin direbobi da fasinjojin su ganin irin muhimmiyar rawa da jihar Niger ke takawa wurin kai komo ababen hawa a Najeriya da kuma yawan titunan gwamnatin tarayya a can jihar wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari ya tattauna da wasu direbobi akan irin matsaloli da suke huskanta akan hanya
sunana Yau Idris daga Tagina
kai direba ne kenan
eh ni direban karaman mota ne a nan Tagina nake
to menene matsalar ku game da sha'anin tukin nan yanzu
to gaskiya da kan da Allah domin Allah muna samun matsaloli akan hanyoyi musamman ma rashin kyan hanya yanzu in ka kama misali daga Tagina zuwa Kwantagura rashin kyan hanya ya baci to amma da an fara gyara daga kamfanin bobi zuwa Beri kaman abun arziki to an fara gyara kuma gyaran ya matsa ya yanzu kwata-kwata ma ma'aikatan hanyar ma babu su to kana zuwa Beri zuwa Kwantagura rashin kyan hanyar ya baci nan to sannan kuma daga Tagina kace kana san mina nan ma abun ranka sai ya baci abun sai wanda ya gani
to me wannan ke haddasa muku kenan
to yana haddasa muna lalacewa motoci gaskiya dan me bayan ma lalacewa motoci yawan hatsari a gani musamman ma in ka biyo hanya da wuya a ce tayoyinka bala me yake suna bala ka samu matsaloli ba akan haka
amma ana dan ganin hadarin nan kamar rashin hakurin ku ne kuma kun hoye mugun gudu
babu wani maganan san gudu idan har aka gyara hanya za a samu sauƙin abubuwan
tunda me kuke so hukumomi su
to mu dai muna roƙon mai girma gwamna da ya taimaka mana akan matsalolin hanyar nan ya duba mana domin Allah
to sai ga wani malami bismillah suna
assalamu alaikum ni ne Garba Mani Deban Dangote daga Niger State Amakwa lallai hanya muna da karancin gyaran hanya sosai din saboda idan muka taso ma tsakanin Oyo da Agomoshu hanyar ba kyau kiliya idan muka zo kiliya dole sai ka natsu ka kai kwararren direba sannan ayi kiliya a hanya sannan ka wuto kuma hanyar da ga yanan ko ta ina daga sifirin ya kare nan sai nan kana tafiya kaga kawai wanda ya tashi na bodi saboda tsananin hanyar baya da kyau
amma ana ganin kaman kuma direbobin manyan motocin nan kuna dauko kaya fiye da kima yana taimakawa wajen lalata hanyoyin nan
to wannan daga masu dukiya ne
amma kai direba in kace a sa maka kaya daidai gurgudu za a wuce kaida ne
ba za a sa mun ba za a sa don saboda ni ba ni ne mai dukiya ba su ne suke ni dan dako ne aiki aka sa ni yanzu kaga ana sa buhu 600 ya kamata a sama mota to yanzu ya kamata ana sama mota ta dauki buhu 900 kaga is too much ya kamata daidai buhu 900 idan ka dauko shi ka lallaba ko sauki zaka samu kai ma driver
kana nan buhu 600 kenan
buhu 600 ko sauki zaka samu amma kazo ka dauko buhu 900 kazo gangara ko lallabawa kake yi nauyin kayan nan yana turo ka in baka kiyaye ba kaga za a zo a samu matsala
amma kuna samun hadari sakamakon haka
gaskiya ana samu tunda nauyin kayan yayi yawa wani wuri ba za ka iya rike ta ba
su ma fasinjoji shirin bai bar su a baya ba. Su kuma sun yi nasu bayanai kamar haka.
Sunana Anas Abdullahi daga garin Tagina. A matsayina fasinja da nake shiga mota daga Tagina zuwa Minna koda yaushe zan ce saboda wannan hanya ta ce ko ba gaskiya magana ba. To hakikanin gaskiya hanyar namu akwai gyara sosai. Saboda zaka misali idan ka dauke misali kake tafiya wurare da dama idan kana shiga some wasu state haka zaka abun in ka tafi zaka ga abun sha'awa amma da zaran ka dawo Niger state gaskiya zaka ga akwai sauran gyara saboda ba zan manta ba nan akwai shekaran da na tafi nan Nasarawa state kai kanka in ka tafi abun a hakikanin gaskiya abun zai burge ka
kuna ga ana yawan samu hadura sakamakon
to ana samu ba ma ga masu kananan mota ba kadai saboda har ga masu mashin saboda yanayin hanyar da ba ta da kyau su kansu ana samun matsala akai ana samun matsala sosai akai to kaga kuwa muna san an ga adalci a kimanta a duba a gani saboda ka san a wuri idan aka ce akwai hanya to fa wuri ya samu in kuma aka ce ba hanya to gaskiya a hakikanin gaskiya komai kyawun garinku to a gaskiya wannan kyawun abana ya ragu akai to abanda kawai muke nema akai wannan gwamnatin namu ta duba ta gani ta dibe nan da muke ciki
to madalla ko a mako mai zuwa zamu ci gaba ne da jin ta bakin direbobi da fasinjojin su domin jan hankalin mahukunta masu alhakin kula da kai komo lamun lafiya a kasashen mu domin su san abubuwa da suke faruwa akan hanyoyin mu yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baba ya ku makiri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Sage da Baba Yakubu Makiri yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa Shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu da mataimakiyar shugaban Millennium Challenge Corporation John Hawke sun kaddamar da ayyukan shirin nan na Millennium Challenge Accounts wanne a ƙarƙashin sa kasar Amurka ta dauki ɗawainiyar kashe miliyan 250 na sefa domin ayyukan inganta rayuwar 'yan Niger kimanin miliyan 4 mazauna karkara jaridar ta ce shirin wanda zai gudana a tsawon shekaru 5 masu zuwa ya kunshi ayyukan gyaran wasu hanyoyin zirga-zirga haɗe da ayyukan farfado da gandari domin bunƙasa noma da kiwo sai wasu muhimman ayyukan tunkarar matsalolin da ke da nasaba da canjin yanayi jaridar Lebanon na cewa kungiyar IS ta fara yunkurin mayar da hankalinta akan yankin Afirka ta yamma kamar yadda wasu bayanai ke nunin yadda wasu tarin mayakan wannan kungiya suka tsere daga Syria zuwa Libya daga ƙarshen shekarar 2017 zuwa farkon shekarar 2018 sakamakon kashin da Daesh ta sha a Syria jaridar ta ambato alkali mai shigar da kara na Libya na cewa an yi imanin akwai ƴan asalin kasashen Senegal, Gambia, Chad, Niger, Ghana da Mali da ke kafsa yaki a ƙarƙashin IS a Libya abinda ke fayyace girman barazanar yuwar girkuwar wannan kungiya a kasashen yammacin Afirka inji Lebanon Jaridar Lanketer ta mai da hankali akan jawabin da shugaban kasar Niger yayi a ranar 2 ga watan Agusta a jajibirin sallar samun yancin kan wannan kasa daga Turawan Faransa. Jaridar na cewa jawabin na Isu Muhammadu bai zo da wani abin kai kasuwa ba. Idan ka saurare shi kai ka ce wasu yake yi wa bayani ba ƴan Niger ba saboda alamu na nunin kwata-kwata ba shi da cikakkiyar masaniya akan zahirin yanayin rayuwar da ake ciki a yau a wannan kasa. Jaridar ta ce har ya gama jawabinsa shugaban bai tuna ba da mutanen nan da ƴan ta'adda suka sace a ranar 2 ga watan Yulin 2017 a ƙauyen Ngalewa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. al'ummar Indonesia sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan masifa ta girgizar ƙasa sai mu ce Allah shi tsayar hakan nan. Wa'anda suka mutu Allah shi ji kansu, wa'anda suka ji rauni Allah ya ba su lafiya.
Salamu alaikum, mai magana Alhaji Hawa Muhammad mai cimba mai kujeri karamar hukumar Rafi a jihar Niger tarayyar Najeriya. Ra'ayina a yau shine ina yin fatan alkhairi da alhazanmu na duniya da suka fara zuwa aiki wato ƙasar Saudiya ƙasa mai tsarki. Muna masu fatan alkhairi, Allah ya ba su lafiyar ibada, Allah ya sa su yi ibada lafiya. Kuma muna roƙo musamman alhazanmu na Najeriya, muna roƙon addu'a a gare su akan halin da ƙasar nan take ciki.
Assalamu alaikum, sayan Hausa na muryar Amurka. Sunana Magaji Sukaba zai dagar ki lokal gamin gida Aste. Muryar Amurka, ku bani dama in kira da 'yan uwana, abokaina, 'yan bangar siyasa na jihar Kano, hatta matasa, masu sara suka, masu goyon bayan Rabi Musa Kwankwaso da masu goyon bayan Malam Ibrahim Yekarau. Ya kamata ku natsu ku san abin da kuke yi. Gasan daga baya kuna bin bayan Malam Yekarau, wannan suna bin bayan Kwankwaso, ana sare-sare, ana sare-sare, wannan ya sare wannan, wannan ya sare wannan. Yanzu gashi da Kwankwaso da Malam Yekarau sun je sun haɗe kan su, kuma kun ba ku kuna saran mutane, kuna wannan ya rawa wannan rauni, wannan ya wa wannan rauni. Ga Malam Yekarau ga Kwankwaso kuma sun haɗe kansu. Ku kuma kuna kahe iyayenku, kuna kahe kannan iyayenku a banza a wofi. Ya kamata ku gane wa'annan 'yan siyasa kowa don kansa yake, don addininsa yake.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amerika, mai magana Alhaji Musa American Suya Kebin Najeriya mazauni Ori. Don Allah talakawan Najeriya, yana tambaya ku sanatocin nan da sun kai ta jam'iyyar APC kuma PDP, akwai waɗanda kuna nan tsayin daka sai sun koma, kuna son su ko sai to takar shugaban kasa ko ku dawo ku jira su ta sanatoci tsakanin ku da Allah, waɗannan da anka zaba a wata uku, kuna son su ne don suna da bukata ku ne ko ku kura su kai kawai don sanin ciwon kai ko kuma don sanin abin da kuke yi fitar kan Najeriya? Ba wani talaka wanda ke kishin ka domin ku duba sanatocin da anka zaba wata shekara uku sun ka hau kujeran nan, ba wanda wakilin da ya dibi bukatunku ko kuma ko wanda ya kai maka takin zamani. Haƙƙi ne gare ka sanatan kai ya kawo maka haƙƙoƙinka waɗanda ake bashi.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sawa ƙasar Iran takunkumi daga daren jiya Litinin. Shugaban ya bayyana Tehran a matsayin ƙasa mai kisa da mulkin kama karya wadda take ci gaba da haddasa zubar da jini da tashi-tashin hankula. Trump, wanda ya ɗauki wannan matakin watanni uku bayan ya janye Amurka daga yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 da Iran a kan batun martanin makamin nukiliya, ya ce wannan sabon takunkumi ya shafi fannin kasuwancinta ne. Shugaban ƙasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya fidda zaton cewa ba zai kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ba duk da nasarar da ya samu a zaben da ya kawo shi kanka ragar mulki, wanda ya yi ba da wani tazara mai yawa ba. Sai dai kuma ɓangaren masu adawa suna haraman ƙalubalanta sakamakon zaben a kotu, kamar yadda wakilin muryar Amurka Columbus Maghanga ya aiko da rahoto daga birnin Harare. Salin da gidan talabijin na Sky ta tambaye shi ko zai kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa, ganin ba da wata rata ya yi nasara ba, sai Emmerson ya ce IJMS ta zanu ke da rinjaye a majalisar dokoki.
To masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma can an jima da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za ku ji wata tawagar abokanan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni ciki har da shirin noma tushen arziki. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Zamanin shi Ladan Ibrahim Ayawa da Chibahiro Diodune sai Daryl Smith da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Muhammadu Lalo ke cewa auna lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Salamu alaikum.